de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Laraba 21 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Amurka ta baiwa jamhuriyar Niger motocin soji 51 don tallafa mata a yakin da take yi da ta'addanci.
A yakin kadai Niger bane ba, ko yakin Mali ne kadai, ko Burkina, Cote d'Ivoire, Senegal, Benin, Burkina, Togo, Niger, duka sai mun gama hannu tare.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Iraniyawa sun zafafa zanga-zangar nuna adawa da suke yi kan mutuwar wata matashiya wacce gabanin mutuwar ta ƴan sanda suka tsare ta saboda an zarge ta da kare dokar saka hijabi. Zanga-zangar ta watsu zuwa wasu ƙarin sassan ƙasar ta Iran, inda jama'a ke ci gaba da nuna bijirewarsu ga mahukuntan ƙasar. Wasu hotunan bidiyo da aka yi ta wallafawa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ake zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a larduna 16 cikin 31 da ke ƙasar, wanda hakan ya ɗara adadin da aka gani a kafafen sada zumunta cikin kwanaki huɗu da suka gabata. Muryar Amurka dai ba ta samu damar tabbatar da hotunan bidiyon zanga-zangar ba, saboda an haramta mata ɗauko rahoto daga ƙasar ta Iran. A ranar Juma'a, zanga-zangar ta ɓarke, inda masu boron suka taru a farfajiyar wani asibiti da ke birnin Tehran, jinkadan bayan da aka tabbatar da mutuwar Mahsa Amini, matar da ake zargin ta mutu a hannun ƴan sanda bayan da aka tsare ta bisa laifin kare dokar saka hijabi. Amini, mai shekaru 22, ‘yar ƙabilar Kurdawa ce da ba su da rinjaye, daga arewa maso yammacin garin Saqis a lardin Kurdistan na ƙasar ta Iran. Hukumomin ƙasar ta Iran sun musanta cin zarafin Amini, inda suka ce matsalar bugun zuciya ce ta yi sanadiyar mutuwarta. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a birnin New York, inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke ciwa duniya tuwa ƙwarya, kamar na sauyin yanayi, matsalar karancin abinci, da samar da kudaden yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. Yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar White House a ranar Talata, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya ce Biden zai kuma taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabin nasa.
The main thrust of his presentation when it comes to Ukraine will really be.
Yace cikin jawabinsa idan an zo batun Ukraine zai kasance kan matsayin da aka cimma a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda aka amince cewa wata ƙasa ba za ta mamaye makociyarta da ƙarfin tuwo ba, ta yadda har za ta kai ga karɓe ikon wasu sassanta. Da yake amsa tambayoyin manema labarai, Sullivan har ila yau ya ce Biden zai kuma yi magana kan buƙatar a yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Garin Bawul, inda Rasha ta kasance mamba ta dindindin. Gabanin hakan, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi jawabin buɗe taron a ranar Talata, inda ya nuna damuwarsa kan halin da duniya ke ciki.
We are gridlocked in colossal global dysfunction.
Yace mun kafe a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya. Duniyar mu ta shiga mummunan yanayi. A yau ne har ila yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da jawabinsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, wadda gwamnatin Amurka ta bata wasu motocin soja 51 don tallafa mata a yakin da take yi da ta'addanci a cikin gida da kuma kewaye. Daga yamai ga su labarma.
Wannan tallafi na gwamnatin Amurka ya kumshi motoci kilar Toyota Fokker kimanin 43 na amfanin askarawar rundunar yaƙi da ta'addanci mai sansani a Wallam da ke jihar Talabiri, da rundunar dakarun musamman ta Force Special da ke Tiliya a jihar Tawa, waɗanda ke yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a kan iyakar Nijar da Mali da kuma iyaka da Burkina Faso. sai wasu dan karen yaki masu sirke samfarin M-Transis ko kuma M-36 kimanin 8 domin aikin tabbatar da tsaro a Walam. Jami'ar diplomasiyar Amurka a Nijar Madam Suzanne Garnim ita ce ta damƙa wa hukumomi wannan tallafi. Ta ce dukkanmu mun san yanayin tsaro a ƙasar Mali yana cikin halin tangal-tangal. Ba idan dagewarta wajen kare iyakokinta 7, ƙasar Nijar na aika da kwarinta zuwa ƙasashen waje domin aikin wanzar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki. Al'ummomin yankin Sahel na samun ƙwarin gwiwa ta dalilin sojojin da Nijar ke aikewa zuwa Mali. Saboda haka gwamnatin Amurka za ta ci gaba da baku gudunmuwa ta hanyar horo da abin da ya shafi ayyukan haɗin gwiwa. Da yake karɓar wannan tallafi, ministan tsaro Alkasum Indatu ya bayyana cewa muna godiya ƙwarai ga ƙasar Amurka saboda yadda take ba mu tallafi akai-akai domin tsaron al'ummarmu. Muna fatan rundunonin mayakan sauran ƙasashe za su yi koyi da irin tamu jajircewar akan maganar tsaron ƙasa. Kamar yadda ita ma ta faɗa cewa muna ba ƙasashe makwabta ɗauki a yaƙi da 'yan ta'adda, saboda wannan yaƙi ba na ƙasa guda ba ne, abu ne da ya shafi dukkan ƙasashe. A yanzu haka wasu sojojin Nijar da suka kammala ɗaukan horo a kan dubarun yaƙi da ta'addanci na shirin zuwa ƙasar Mali domin aikin wanzar da zaman lafiya. Saboda haka za a yi amfani da wani ɓangare na wannan tallafi a wannan ƙasa. Malam Bashir Bubakar jami'i ne a sashen ajiyar kayayyakin soja a ofishin jakadancin Amurka a Nijar.
Ba yakin kadai Nijar bane ba, ko yakin Mali ne kadai ko Burkina, Cote d'Ivoire, Senegal, Benin, Burkina, Togo, Nigeria, duka sai mun gama hannu tare mu samu mudin muna samu mu ciyo kan wanga abin ga yanzu. Kinan dole sai kasashe masu hannu da shuni sun taimaka muna.
Ba idan kayayyakin kula da sha'anin tsaro, kasar Amurka kan ba Nijar tallafi a fannonin da suka shafi ayyukan inganta rayuwar al'umma kamar su cimaka, magunguna da sha'anin ilimi, noma da kiwo da dai sauransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Suleiman, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da kasashen yammacin duniya dangane da binciken wani ƙurɓushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta Iran. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka ƙulla a shekarar 2015. Hukumomin Tehran na ta ƙoƙarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na Washington wajen ganin an dakatar da binciken kan ƙurɓushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta IAEA ke gudanarwa kafin ta amince da farfaɗo da wannan yarjejeniya. Ita dai Amurka da ƙawayenta sun yi fitali da wannan bukata ta Iran, suna masu cewa za a rufe binciken ne idan har Iran ɗin ta ba hukumar ta IAEA cikakkun amsoshi a binciken da take yi kan ɓurɓushin na uranium da aka gano a wasu wurare uku a ƙasar. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun kaddamar da zafafan hare-hare a wasu yankunan Tigray tare da taimakon mayakan yankunan Amhara da Afar. A cewar Gitashi Reda, mayakan TPLF na kare yankunansu daga makiya, sai dai babu wani martani da ya fito daga hukumomin Eritrea da Ethiopia dangane da ikirarin waɗannan sabbin hare-hare. Wakilin Amurka na musamman kan yankin Kuriyar Afirka, Mike Hammer, ya kammala wata ziyara a ƙasar Habasha a makon da ya gabata, ziyarar da ta kasance ta uku tun bayan da aka nada shi a wannan mukami. Yayin wani taron manema labarai a ranar Talata, Hama ya yi kira ga Eritrea da ta daina yin katsalandan a al'amuran makwabciyarta. Dubin dubatar mutane ne suka rasa rayukansu yayin da wasu miliyoyi suka tsere daga muhallansu a yankunan Afar, Amhara da Tigray sanadiyar wannan yaƙi.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
الحب أبدا ما تنكر لك ما بدت الحب أبدا ما تنكر لك لكن الأشواق والنار حواليك
jikan wardi yanzu kuma lokaci ne da zan za ku da gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Suna taka mahimmiyar rawa a rayuwar ya mace, kama daga lokacin da take tasawa inda take kasancewa karkashin kulawar mahaifinta ko wani cikin waɗanda ke da alhakin ba ta tarbiyya ga wacce ta rasa mahaifinta, sannan a yayin da ta yi aure kuma takan koma karkashin kulawar mijinta. Rashin miji a sakamakon mutuwa ko rabuwar aure ga wasu matan yakan jefa rayuwarsu cikin wauyacin hali sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'ar hannu musamman ga wacce ba ta da gata. Sannan a wani bangare guda kuma an dade ana bayyana mahimmancin sana'a ga ya mace domin huce takaicin rayuwa, kamar yadda a yau za a saurari tattaunawa ta da Aishatu Larai Abubakar, wata mata da mijinta ya rasu gabata da yara kanana, wacce take zaune a karkashin karamar hukumar Agaye da ke jihar Niger, wacce ta ci gajiyar wani shirin bankin lamuni na duniya karkashin shirin Nigeria for Women Initiative. Sai ga malama Aisha da labaranta.
Muna zaman lafiya amma yanda Allah ya so ya zo ya dauke shi ya bar ni da yaya, kuma gaskiya ya sa su a makaranta, ni kuma ban so in ce su bar makarantan ba, ko da shike yaya mata suna da yawa, kuma ina ji ana cewa in ka ba da ilimi ga na mace ka ba wa duniya, ni ko sai na ji dadi.
To yaya kika fara wannan sana'a taki ta saka?
Tun da ma ban yi aure ba, mama ta take koya min na hannu, in ban mai ba ta kobe ni da nayi aure, sai na fara zuwa inda ake koya da miji na ya zo ya rasu, na samu wayansu abun da ci da sha, wani lokaci dai da abu makarantar yara ya zama wahala, muna nan sai na gan watan da take sakanga, sai na ce to dan Allah ko za ta koya min, ta ce to ba ko, tunda ta san labarin sai ta fara koyar min, da na koya nayi kaman dai wata 5 zuwa 6 tunda banda kayan aiki na kaina, sai na fara yi, sai ta matar na ta ce min to akwai da ake bada aya machine
a ina kike sai da kayan da kika saka?
To lokacin nayi hula san kai kauyinka a sayar, to kudin da aka kawo sai wani wulu ina dai nan ina yi, daga nan sai muka zo muka ji labari shirin ganda muke yi, sai na ce to ko in shiga kungiya akwati na ko ka in shiga, nazo na ce bari dai in shiga, tunda dai ba mu taba ga irinsa ba, da muka fara akwatin nan kowane mako muna zama so daya, sai a ce mu sa kudin da ya hauce mana, muna sawowa sai aka ce mana lokaci na zuwa za mu iya rantan kudi daga akwati, sai na ranta kudin da na ranta lokacin 2018 dan an ce mana za mu iya rantan so uku sa saka bani 2018, sai na je na saya second hand machine na fara aiki, ina yi wannan machine da ya fara samu matsala, sai ga ina ga grant ya shigo alhamdulillah kasira ala kulli ali, an turo mun 60,000 na ce yanzu da machine zan saya. Yara suka ce mama kudin makarantar daga nan machine din nan ne zan samu kudin makarantar ku. Sai na saye machine second hand din ne amma yafi wancan kyau. Da na saye ta ana ce sabo kadin shi 38,000 da wani abu. Matan ta sayar min wannan 26,000. Saran kudin na wannan da kungiyar ga dama kuma na fara zuwa makarantun da ake nace ina yin saka saka bani cewa ga makaranta masu saka sauran kudin sai na kai mina na je na sayo zare na fara saka kun gani wani kuma daga har daga Abuja sai aka gani dan akwai wata yarinya ta da ta sa a WhatsApp sai aka gani aka turo mata cewa mamanki na yi ne sai ta ce eh sai matar ta ce tana da MBU sai aka ce sako shi
yanzu kin kafa kanki me ya rage miki
yanzu dai ya zama kamar ni kadai na samu aikin gani da nake yi kuma ina so sauran mata su ma su samu rabo to yanzu akwai wanda ma suka shigo da yawa suna so su koya amma ba halin mashi dan ni na hau ina yin na wanda aka sa ni aiki wanda za su koya ya zama dole in samu kuma kungiyar ga a taimaka kwarai da gaskiya Allah kuma ya sa kai ya tsaya a nan dan muna da yawa mu mata a cikin duniyar ga kuma akwai matsaloli da yawa
yanzu kina da sana'ar kanki me kike hange nan gaba
kun so cewa na samu shago na samu so machine dan samu wanda zan koyar da su da yawa dan ya dauke matsalan matanci da zan ce matanci ku maza ko ina za ku iya shiga ku samu abu rufa asiri
to ƴaƴanki nawa
yara na guda 7
akwai waɗanda suka yi aure a cikin yaran naki
guda 2 suna nan to biyun nan dai sun haure din tun uban suna da rai amma sauran ni nake yin abu ganin abu ga canje dan rufin asiri
bayan ƴaƴanki akwai wasu da kike kula da su
eh suna nan insha Allah
wani kokari kike yi dan ganin cewa kin koyar da wasu irin sana'ar taki
a yanzu haka kaman wanga kungiyar da nace ake yi na shiga makaranta nace a kawo mai yara zan koyar da su dan sun ce man aikin hannu ne a kawo mai yara ko yanzu ma akwai yara dan suna hutu ne to wannan makarantar kowanne sati ana turo mai yara so biyu cikin mako daya na secondary ne
da farko da kika fara
da na fara dai naira 100 nake sa da na zo ina saka mun sai na fara saka 200-300 da muka kai shekaran da zan kwashe aka gama na kwashi 29,200
yanzu fa da aka fara wani sabon ajiya nawa kike bada ajiya kowane mako
kowane sakawa 300 nake sa in ban sa 400 ba 300 nake sa
yanzu cikin ƴaƴan naki akwai wacce kika koya wannan sana'ar
insha Allahu alkarim kunnai saka ga kin san zai zama yin dinki to ita take yin dinki dan ko yanzu haka na saka ta akwai wani makaranta na asibiti a nan dan ina jin dadi yara ita ma ta samu ta zama wanda take a aikin asibiti
wannan mataki ƴaƴan naki suke a makaranta
suna primary suna secondary namiji ne daya shi kuma yanzu ya gama jami'a amma bai da aiki sauran matan suna nan a secondary and primary komai mutun yake yi kai ya yi shaboye kuma ya jajirce ma kansa kuma ya zamanto ya yi shiri ya yi niyyar taimakon sauran don kanmu zama a duhu dukanmu mata dai da yawa sai su gan cewa in miji ya rasu karshen rayuwarsu kenan mutuwan miji ba karshen zama kenan ba to tashi ko da naira ɗaya ne in ka fara sana'a ikon Allah inda niyyanki kika jajirce Allah zai taimake ki ya zama ɗari gobe ba wanda ya sa niyya ya yi aiki na kwarai kuma Allah ya tura shi ko ya zubar
sannan za a ji bayanan hakimin Kumba Musa Suleiman Ija magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zauzu Suleja a game da yadda wannan shiri na tallafawa mata ya inganta zaman lafiya tsakanin ma'aurata da irin taimakon da matan suke bai wa al'ummar da suke rayuwa cikin su
da farko zan so ka ɗanyi mana bayani akan wannan shiri yadda ka san shi da kuma irin alƙalolin da ake fuskanta da yanzu sauƙin da aka samu sakamakon
akwai dan uwa ya zo mana da ziyara da wannan program ya yi mana bayanai da yadda program ya kunsa kuma suna neman matanmu su shiga wannan program ya gaya mana advantages mu kuma mun ga abu ne wanda zai taimaka ma matanmu ka karɓe shi hannu biyu don matanmu su amfana mun san matanmu su amfana mu ma za mu amfana muka fara wannan aka ta bi word to word ne mana bi su a wasu wurare bayan kafa wannan kungiyoyin abin farko da muka samu shine gudumawa da World Bank ta ba kowace mace kuɗi aka ba su sun ci ba da sana'ar sun taimaka mana a gida. Da mata mu zo su zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo. Magi ma za a ce maka babu sai ka kawo. Ba wai su siya kulikuli bane, a'a an ƙara musu gwiwa ne da sana'o'i da suke yi.
A matsayinka na hakimin wannan
gari,
fadar matsaba
guri ne da mutane suke zuwa domin kawo kuɗi. Kwarai. 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 Kazu sun sama abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida. Yaro na zuwa ya ga mamansa an ce ban ga kudin makaranta ba ko fice ko na abu. Uwa ta dauki kudi ta bayar kafin mai gida ya dawo. Ku sima ka mana ba?
Yankin arewacin Najeriya yanki ne da mafi akasari ake gani mace abin da yake dacewa da ita zama a gida da kula da yara. An kusanci namiji shi ya dauki.
Zamanin da aka kika ce yanzu idi ya bude. Zaman ka ce wando bata gamu ba. Ka tashi ka tamake kanka wani zai tamake ka. To shi yasa mu ma muna ba mata goyon baya da abin da suke yi. Yanzu in kin shiga gari ko dan tebur ita ga mace ta sa dan tebur tana sayar wani abu, wani abu na shigowa. In ba komai kafin dare ya waye rana ya fadi kasa za a samu wani abu da ya karu akan abin da take sayarwa.
Bari mu taba batun tarbiyyar yara. Wanta mace ta ce ne shike bai da tarbiyya ga al'umma yaya wannan shigaba da aka sa zai taimaka wajen inganta tarbiyyar yara da al'umma gaba.
Yaro dama in ka gane rashin hankali akwai abin da yake damun shi. Idan ka iya kai mashi maganin abin da yake damun shi na rashin hankali. Ai kar da ya dawo. Za a dawo mama ba inda abu kaza gashi. Kafin baba ya zo su shirya don su. Ina zai je ta nemi wani rashin tarbiyya kuma a waje. Shi ya kai maka mana ga mu karkan mu har da tarbiyyar ƴaƴan mu.
To baya ga irin taimakekeniya tsakanin iyali akwai wani taimako da su waɗannan mata suke bayarwa a al'umma.
Eh ka kamar buhor a ce akwai buhor a unguwa su dama suke zuwa rafi ɗiban ruwa. In ya lalace ba ba ma tambayan maza kuma yanzu su da kansu suke haɗa kuɗin su zai gyara buhor ɗin su.
Mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴamaci a yau. Amma idan aka tara da mu a mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Salamun Abu bai daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
A gaishe ki Aisha. Yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Kwana a shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da turoto mana cewar yanzu dai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sojoji da masu ɗauke da bindigogi suna ta asabu a tsakanin su kasancewar yan awaren sun ce ba za su bari bori ya hau ba sai dai an raba bangaren ingilishi da bangaren faransancin kasar Kamaru. Jaridar Le Jour kuma cewa ta ce a halin yanzu dai yan adawa kasar jamhuriyar Kamaru suna ta samun takun saka da kanin su kasancewar zabe yana nema ya karato a kasar Kamaru yanzu dai ana nema su haɗe kansu amma abin ya faskara. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta yi mana bayani cewar a halin yanzu dai ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru yana ci gaba da yayata irin abun da suke faruwa. Musa Maluda Malashi an da ya ce cutar kwalara tana neman kawo matsala a kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka mutane sama da miliyan 500 ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na kasar Kamaru kamar yadda alƙalaman lissafi suka zana. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya yana ƙoƙarin fita kasashen waje domin neman lafiyarsa. Shugaban da yi yanzu ya da shekaru 80 kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru 40 a kan gadon mulkin kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Sport ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da takulawa masu taka leda a kasar Kamaru cewar a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da Allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar Qatar ba tare da ɗan wasa na kasashen ƙetare ba zai iya yi da cikin gida. Za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ta ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa, musamman ma a kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma kasar Jamhuriyar Chad. Yanzu dai ana ganin cewar sauran gyauran na Boko Haram sun karato ne cikin kasar Kamaru da kasar Chad, suna ta kashe al'umman da basu su gani ba, musamman kauyawa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Iraniyawa sun zafafa zanga-zangar nuna adawa da suke yi kan mutuwar wata matashiya wacce gabanin mutuwar ta ƴan sanda suka tsare ta saboda an zarge ta da kare dokar saka hijabi. Zanga-zangar ta watsu zuwa wasu ƙarin sassan ƙasar ta Iran, inda jama'a ke ci gaba da nuna bujirewarsu ga mahukuntan ƙasar. Wasu hotunan bidiyo da aka yi ta wallafawa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ake zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a larduna 16 cikin 31 da ke ƙasar, wanda hakan ya ɗara adadin da aka gani a kafafen sada zumunta cikin kwanaki huɗu da suka gabata. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a birnin New York, inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke cewa duniya tuwa ƙwarya, kamar na sauyin yanayi, matsalar ƙarancin abinci da samar da kuɗaɗen yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. Yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar White House a ranar Talata, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jack Sullivan ya ce Biden zai kuma taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabin nasa. Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da ƙasashen yammacin duniya dangane da binciken wani ɓurɓushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta Iran. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka ƙulla a shekarar 2015. Hukumomin Tehran na ta ƙoƙarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na Washington wajen ganin an dakatar da binciken kan ɓurɓushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta IAEA ke gudanarwa kafin ta amince da farfaɗo da wannan yarjejeniya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ga shirinmu na hantsi ƙarshensa, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniya mu na yanzu Kal Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.